kai mai shimfidar da take abin da zaka ce meke cikin shimfidan nan shubuhohi ne da lalatar da duk abin da zaka karanta a cikin littafin na hadisi daga nan sai ka fara shakka a'a to ai shi Qur'anin nan wallahi wani yaro ya taba tare ni a Abuja ya ga mun yace malam anya Qur'anin nan kuwa shine wanda Allah ya sako Annabi Muhammad yace malam anya Qur'anin nan kuwa shine wanda Allah ya sako Annabi Muhammad sai nace to zo na don wannan ya faru aiki ne in kace tabuka ba mu guri barna zai je yayi sai na zaunar da shi nace me yasa ka fada haka sai yace shi yana karantawa ne yana rudewa sai nace okay yanzu ka ga na dai san kana karanta engineering a lokacin yana karatun engineering a jami'ar Bauchi nace yanzu engineering yana ruda ka sai yace a me yasa sai yace a basin dina ne ai fage na ne na koya ne sai nace to don Allah wane ne ya koya maka Qur'ani sai yace babu nace to ba dole ya ruda ka ba jama'a yanzu duk yadda ka kware ka kware da mota kai Boris kai Ribas ka ci birki ran da aka jirgin sama yaya don ka kalli rakwacab danna sun yi sai ka ce duk ma rudani ne abin a'a rudanin a kanka ne baka koya ba yana bi shi a hankali yana nan yanzu ana koya mishi karatun Qur'ani saboda irin waɗannan in ka tayar musu da fada barna za su je su ruwa zai tara wasu ya ta gaya musu ya ce Qur'anin fa rudani ne da shi to wannan sharrin da kafirai suka yi kenan a halin farko yanzu wannan littafin da ke hannuna an buga shi tun 1937 wato kwatankwacin yau shekaru 60 da wani abu ko 70 da wani abu to abinda zaka ce tun wannan lokacin fa har zuwa yau tsakanina da Allah na bincika duk library da na sani ban ga wani bugu na wannan littafin ban ba wannan ba kuma wannan littafin shine littafi mafi girma a musulunci da ya tarihin alqur'ani wannan shubuhar kenan da tafiya Allah ya kawo mu zamani sai suka ce to matsalan nan yanzu ta zama gidan sauki domin da sai in kana da littafi a ɗakin ka domin da sai in kana da ainihin library a garinku da zaka je ka karanta sai suka ce ai yanzu ga hanya mai sauki ta zo da zamu ruɗa musulmi game da Qur'ani hanyar nan ita ce internet wata tasha ce ta watsa saƙonni kamar yadda ka ga tashar talabijin ko tashar rediyo ko kuma jarida amma duk ta fi waɗannan domin rediyo yanzu in ana yin shiri idan yanzu baka ji ba to sai dai yanzu a maimaita an ba haka ba ya kubuce ko haka talabijin amma internet ba haka ba ne in aka watsa saƙo a cikin tashar internet ta kwamfuta zai zo ya zaman shi ko nan da shekara nawa ne abinda ake so kawai ka riƙe address kana riƙe addressin nan kana zuwa ka buga a kwamfutar ɗakin ka sai ka bugo maka duk inda saƙon yake a duniya gaba ɗaya ba kamar rediyo bane sai ka ɗaga area BBC kana kaucewa nan a'a yadda mai saƙon ya rubuto shi daga ɗakin shi haka zai zo ɗakin ka garai waɗannan takaddun duk dake gabana daga internet ne printing ga su suka muƙabalanci alqur'ani da suka muƙabalanci alqur'ani sharrin sai suka ki bayyana kansu amma mu mun san ko su waye ne yahudawa ne ɗan freemasonics da kuma ainihin kristoci waɗanda ke nufin fada da addinin musulunci da yawa baka san yahudawan freemasonics ba sai na ɗauko maka tarihin a takaice ka taɓa jin tafsirin alqur'ani ana maganar su Musa as-Samiri wani shedanin mutum ta kadari da ke zamanin annabi Musa wasu malamai masu tarihi game da bambancin addinai sun ce tun daga nan ne freemasonic suka taso kungiyar yahudawa ce mai karfi wadda take fada da addinai gaba daya amma musulunci shi yafi damunta su waɗannan yahudawa ɗan freemasonic daga cikinsu ne aka samu Paul wanda ainihin kristoci suke kiran shi Bulus da Hausa ya zo ya rikita musu addinin kristanci ya ɗauko musu aƙidar cewa annabi Isa ɗan Allah ne ko annabi Isa Allah ne ko annabi Isa ɗayan alloli ne guda uku bayan da ba a taɓa samun mutumin da ya kashe mabiya annabi Isa kamar shi ba da Allah ya dauki Annabi Isa rana tsaka sai yazo yace shi kam yanzu ya tuba ya gane kuran shi. Mabiya Annabi Isa suka ce anya wannan mutumin ne mana kare dangi yanzu kuma yazo ya kara famu da ma'ana bamu yadda ba. Sai Barnabas almajirin Annabi Isa na gaske kamar matsayin Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a ai duk wanda ya tuba sai a karbi tuban shi. Karbi tuban shi aka karbi tuban shi amma sai Markus yace ni wannan mutumin fa ban yadda da shi ba. Aka suka zauna ana takaddama ba da dadewa ba. Sai ainihin Paul da kanshi sai yace nayi mafarki Annabi Isa yayi magana da ni yace yadda kowa yake da injila ni ma an rubuta tawa kaje ka dauki farkon injila tashi Bible New Testament John abun abin nan Paul inda yake cewa yayin da ne mafarki na ganka ya kai Theophilus Theophilus Annabi Isa ka umarce ni rubuta kamar yadda masu rubutu suke rubutawa shine sai na rubuta wannan da sunanka ya kai Theophilus. Yazo ya ce wa sahabban Annabi Isa gashi ni ma na rubuta sai aka gwada sai aka ga amma ga wani karatu a ciki wanda ba taba ji ba shine Isa dan Allah ne. Barnabas yake ba mu san wannan ba. Da rikici ya rikici sai marmaza ya je ya haɗa kai da sarki Constantine na ƙasar Constantinia. Shi kuma sarkin a cikin aƙidar shi komai Allah ne. To yanzu wanda ke da aƙidar komai Allah aka zo aka ce mishi yayi sulhu tsakanin masu cewa Allah ɗaya da masu cewa Allah uku. Anya alƙalancin nan ba zalunci ba. Da aka je wurin sarki Constantine sai ya ce to yanzu dukkan ku tunda ni kun gaban da addini kun yadda da duk hukuncin da ne suka ce sun yadda sai ya ce zan kife waɗannan littattafai naku da kwangiri idan gari ya waye duk wanda aka samu nashi a sama to shi ne gaskiya. Kun yadda suka ce eh gari na wayewa sai aka ga wannan tashi ainihin a sama ana ganin ta a sama shikenan. Sai Barnabas ya ce a shi ba zai taɓa yadda a ce Isa Allah ko Isa ɗan Allah ko Isa ɗayan alloli uku. Sai kama hannun Markus sai suka tafi ba a sake jin labarinsu ba iya tarihinsu kenan a cikin Bible. Wannan ainihin injilar wannan ne cewa Allah uku ko Allah ɗaya sai ta zo sai ta yi ƙarfi saboda ta samu goyon bayan gwamnati shi kenan. Sai wannan aƙidar ta yaɗu waɗanda duk ba su yadda ba aka yi ta kashe su waɗanda ba su yadda ba aka yi ta kashe su. Wannan Paul ɗin nan to ba Yahude ne Freemasonic to akwai irinsu waɗanda suna nan har yanzu to wannan takardu da ke hannuna kaɗan ne daga cikin aikinsu da ne printing daga website nasu wanda suka muƙabalanci Alƙur'ani. Kar ku manta muna magana akan cewa wala yazaluna yuqatilunakum kafirai fa ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun raba ku da addinin. Jama'ar musulmi in muka rabu da Alƙur'ani me ya rage kuma? Babu babu. To abinda kai kake cewa au yato wannan ba na ƴan boko bane ƴan bokon ba suke mulkarka ba in aka ba aka lalata ƴan bokon ba an lalata komai ba kana nan wata nan sai su ce waɗannan surorin da zan faɗa yanzu sai ƴan bokon sashi su ce dole suna cikin Alƙur'ani kuma baka isa ba tunda suke da mulki suke tsayawa siyasa suke takara suke mulkin soja suke da kaza kaza kaza. Waɗannan surori gashi surori ne kamar guda hudu zuwa guda shida amma sai suka fara da aya Alƙur'ani da Allah ya muƙabalanci kafirai inda yake cewa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirina. Ya ku kafiran duniya idan kuna shakkar abinda muka saukar wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo da sura wadda take kamar shi sannan sai ku yi da'awar waye ya saukan muku amma dai banda Allah tunda shi Annabi Allah ya saukan mishi to ku kuma sai ku nemi naku mai gidan inda kuna da gaskiya. Allah ya ce idan ba ku yi a yanzu ba fa ba za ku taɓa yi ba. Me ya sa? Domin Ƙur'anin nan da kuke gani wallahi idan mutanen Makka ba su iya rikita shi ba ba wanda ya isa ya rikita shi saboda su kaɗai ne yaransu. Kuma Annabi ya ce kabila mafi saurin ƙarewa a duniya su ne Ƙurayshawa. Yace lokaci ya kusa da idan ba Quraishiya ta zo ta wuce sai an ce ga sawun kafarta ba Quraishiya ce ana cewa la tana ina yanzu da wahala kaje ka samu balaraban da zai ce shi ga Quraishi sun bace. To idan Quraishawa suka kasa fada da Qur'ani su rikita shi ba wanda zai iya. Don haka sai Allah ya ce fa in lam taf'alu in ta baku a yanzu ba wa lam taf'alu fawfaw ba za ku taba yi ba. A lokacin aya ta sauka takaitacciyar kalma duk muka aka kasa wanda zai fassara ta ita ce ne Allah madaukakin sarki yake cewa innahu zanna allan yahur innahu zanna allan yahur. Menene ma'anar yahur? Suka yi juyin duniya duk wani tsoho baba ne yahur yace ina ban sani ba kafin a yaje ne an daina wannan larabcin. Domin yare yana canzawa da gwagwadon yadda zamani yake language and national development. Yanzu Hausar da muke ba irin ta kakanninmu suke ba, ta Hausa ta rikice. Saboda haka menene yahuru suka kasa sai suka ce aiko mun ji kunya idan Qur'ani ya sauka ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu zo mu ce kuma ya fassara mana bayan mun ce makareci ne. Sai aka ce a hada komiti nan da nan aka hada komiti. Komiti ku je kauye don a kauye ne zaka ji samfarerar harshe. A nan bariki sai ka ji kallabi ai dan kwali dan kunne duk wannan ba Hausa bace. Dan kwali dan kwali wannan turanci ne kawai ya Hausance. Bature ne yana nade a biko a jikin kwali yasa ale da ake cewa dan kwali. Amma Bahaushe ya tsohuwa kaje cikin miki aka same ta ko kikajin nan ko daurawa a biko za ta ce maka ko kallabi ko fakala Hausa kenan. Amma dan kwali ba Hausa bace, turanci ne kawai ya Hausance. Saboda haka suna tafiya su wannan committee za su shiga wani kauye sai suka ga yaro karami ya saka kwari da bakashi ya harba kibiya ta yi saba sai yace ka da sahami Allah ya ho yace kibiya ta kamar ba za ta dawo ba. Sai suka ce oh mu dai mutanen maka mun ji kunya. Dattawa da matasa duk an kasa fassara kaga yaro na wasan kasa wai ya faɗi kalmar ashe ma'anar yahuru yarji'u ai innahu zanna allan yahur kafiri dake kafirci yana batun ba zai dawo ga Allah ba. Fassara aya kenan amma ka kasa gane ma'ana Qur'ani kenan. Qur'ani nan da ya tashi sauka sai da ya hade dukkan Qurayshawa duk wani ba Qurayshe dake kauye ko ke birni sai da irin larabcin shi ya shiga Qur'ani. Misali yanzu mun nan Hausawan Kano da Zaria Hausar mu tana shan bamban hatta ga ma'ana ba ga lafazi ba da sakkwatawa. Yanzu mun nan a Zaria ko a Kano ko a Katsina in ka ce mutum guntu barawo kenan, guntu barawo kenan. Amma a Sokoto fa gajeren mutum haka ne ko ba haka ba? Kaga Hausa ɗaya ce amma ta sha bamban ɗaya ce hagu ɗaya ce dama, guntu ɓarawo guntu gajere. Larabawa suna da irin wannan kalmar da ta tazo cikin suratu Maryam dubi kalmar itiya da annabi Zakariya ke cewa washta inni balaga min alkibar ko itiya yace girma ya kai mun matuƙa. Yanzu kalmar itiya anan tsofa tuku kalmar nan wasu Qurayshan su kuma suka faɗe ta muguwan ma'ana ce sai Allah ya sace kawo ta can cikin suratu Maryam din. Yace summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani ikiya. Sannan daga cikin kafirai dake gugurfane a kewaye da jahannama sai a dubuwa ne mai dan banza waye mai taurin kai sai a fido shi a jefa wuta. Yanzu ikiya anan dan banza, ikiya a can tsoho duka ta zuwa Qur'ani. Da aka gama kure su kakaf suka kasa shine sai Allah yace fa in lam taf'al wallahi tunda ba ku yi a yanzu ba walan taf'alu fawfaw ba za ku taba yi ba fattakun nar dan haka ku ji tsoron wuta. Wannan ayar da muke fassarawa yanzu sai kafiran nan suka fara da ita da ta da turanci. Kana bude wannan website din ba wani abu sai ita domin hatta addressin nasu na website din sai suka boye. Su kansu mutanen America online waɗanda aka yada wannan ta hanyar tashar sun iya rantsuwa da Allah sun ce su kansu ba santa kamar nan waye turo wannan ba. Domin mutumin da ya kware game da harkar computer sai ya turo sako zai shiga computer ka a rasa yadda aka yi abinda sai suku samun suke kenan yan. Sai su turo sako a rasa sakon nan daga sama ne ko kasa daga duniya ne ko daga lahira ko daga ina ne ba a sani ba. Harka ce ta kimiyya da fasaha. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka gashi sai suka ce da farko sai suka fassara wannan aya and if you are in doubt as to which we have revealed to our servant, then produce a surah like it and call on your helper besides Allah if you are truthful. Suka ce surah ta biyu aya ta 23. Da haka suka fara ba wai Qur'ani ya mukabalance su ba, yace in kuna shakka Qur'ani ku kawo sura wanda take kamar ta, sai suka ce to ga surori, sai suka ce suratul iman, suratul tajassus, suratul muslimuna, suratul wasaya. Wallahi matsalar ba ta dariya bace, a bar ai kuka ce Qur'ani aka muqabalanta fa. Kuma da ni da kai ne muka san ƙarya, yanzu wani yaron yana can ɗan gidan yallafai, yana da computer, yana da internet a ɗakin shi, in ya buɗe sai ya ce to gashi an ce da za a iya ba, ba challenge bane, ba gashi an yi ba, sai yadda. Kuma wannan yaron gobe shi zai zama ministan ka, bala'i ne wannan. Ai abun mu saka hannu a kane mai kuka, shi yasa wani malami Allah ya saka mai da alheri, kaga takardu peji 32 a jami'ar Bayero, shi ma daga internet ne printing, shi kuma ya raddi, don abun ba zama za a yi ba. Sun buga shi kuma gashi shafi 32 ya biye musu raddi ɗaya bayan ɗaya, gashi na wani malam Abdalla Uba Adamu, ni ma akan internet na samu raddin nashi, da adireshin shi na ainihin email ya ce auadamu@yahoo.com, Department of Education, Bayero University, Kano. Gashi na ya musu raddi shafi 32. Waɗannan surorin jama'a an yi su ne don a yaƙi Alƙur'ani. Da farko tukuna sai suka fara kawo wasu ayoyi, wai su ma waɗannan ayoyin gashi nan duk irin ana muƙabalantar Qur'ani ne. Laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min bayni sifaqin wahasha. Wai Allah yayi wa mai ciki ni'ima da har ta iya fitar da jariri daga tsakanin matsi matsin farjinta. Wai wannan wai an muƙabalantar Qur'ani ne, an ce su ma gashi sun yi. Yanzu wani yana can yayi imani tunda muƙabalanta ce an yi, kuma gashi sun yi. Duk wannan fada da Alƙur'ani ne. Gashi sai suka ce welcome to sura like it, ko za ka buga a internet da haka za ka nema, ba da haka ka nema ba, babu website din da zai kai ka, sura like it kawai, wai sura kamar Qur'ani kawai, daga haka za ka nema kai ta lalibi har ka gano, saboda sun yi don su koye kansu. Gashi nan sai suka fara kawo suratul iman, ka duba a ta nan ayoyinta 10, a ta wannan Qur'ani yake muqabalanta jama'a, an yada kuma a duniya. Kuma da musulmi suka yi magana aka kawar da wannan daga hasken inda kowa zai iya gani, su ɗan America online da suke tallan wannan abu sai suka ce wasu tsirarin mutane ne, amma kuma sun fitini al'umma. Wai daga an muƙabalanci littafinsu, ai sun ba da muƙabala kuma an ba su ansa, wai sun ce an ci mutuncinsu. Da haka su ɗan America online suka siffanta musulmin duniya. Ga ta wai suratul iman, aka ce wai wadhkur fil kitabil hawariyina iz asafat ar-riyahu bihim laylan wa hum yubhiruna, ga ta nan har zuwa ayoyi 10. Sannan sai suratul tajassus, subhanan ladhi khalaqa as-samawati falam yaj'al laha hadda, gashi nan wa khalaqa al-arda wa kawwaraha wa ja'alaha ma'an wa jilda. Sannan sai suratul muslimuna, amma muslimi aka gaga a ciki, alif lam sad mim, qul ya ayyuhal muslimuna innakum la fi dalalin ba'id, kace ya ku musulmi a cikin bata kuke mai nisa, innal ladina kafaru billahi wa masihihi, wadanda suka kafirce wa Allah da almasihun shi, lahum fil akhirati naru jahannama wa azabun shadid, a ranar lahira suna da wutar jahannama da azaba, gashi ita kuma wai tana da ayoyi 11. Sannan suka ce gashi kuma suratul wasaya, alif lam mim zal, inna arsalnaka lil alamina mubashiran wa nadhira, gashi nan dai haka, wannan kadan ne fa daga cikin abubuwan jama'a. Sannan suka ce suratul nuraini, ya ayyuhal ladhina aminu bin nuraini anzalahuma yatluwani alaikum ayati wa yuhadziranikum azaba yawmin azim, gashi nan. Sannan sai suratul wilaya, gashi nan sai kawo wannan wai muqabalantar da Qur'ani, shi yasa sai aka fara da haka, aka kawo ayar da Allah ya muqabalantar, sannan sai aka ce to gashi an yi. Ya jama'ar musulmi, wallahi muna cikin hadari, ba za ka fahimci magana da nake ba sai ka je kana hira da galibin ƴaƴan manya-manyan. To shi yasa sai muka zauna a Abuja muka yi taro tun lokacin da wannan bala'in ya taso. Nake to kun ga Abujan nan rayuwa ake materialistic, rayuwa ce materialism, rayuwa duniya kawai aka tasa gaba, akwai bayan Allah suna son su taimaka addini, amma babu wani abu da zai dan taimaka su abin nan. Ya za a yi shi ne ƙarshe dai a nan zonfo aka samu wani bawan Allah, Allah ya gafarta mishi, Alhaji Ibrahim Kano a Kaduna yake, dattijo ne ya rasu, ya gina makaranta aji 24 ya sadaukar da ita ga musulmi. Makarantar nan tun da ya gina ta jama'a tana rufe, sai kura kawai ba a yin komai a cikin. Wasu sun taba matsa min in karantar da su, nace a'a ba karantawa muka zo ne ma a yabin nan, mun zo neman kuɗi ne Abuja, amma da suka matsa sai na saka musu karatun awa daya, mu muka fara share aji da kura muka zauna muna karatu. Sauran azuzuwa wajen 23 suna zaune, wani malami Malam Abubakar Siddiq ana ce mai didar, shi kuma ya kafa makaranta ta Tahfizul Qur'an. Sai muka ce to amma makarantar Tahfizul Qur'an ai ana kwararta, domin yaran za su je bokocin karfe 8 ba za su dawo ba sai karfe 1, karfe 1 sun dawo a ce za su yi lesson, ba za su dawo ba sai karfe 3 sun dawo a galabaice kuma a ce hadda Qur'ani, in aka je ana hadda Qur'ani yaro na bacci. Malam ya zuga mai bulala sai a ce malamin Arabiya mugu ne. Haka ne ko ba haka ba? Sai na ce abinda za a yi majin za a yi, za a hada bokon ne da Arabiya wuri daya. Shine aka samu wani bawan Allah ya ɗibi kuɗin shi ya aje duk wani aiki da yake a rayuwar shi, yace wannan jihadin zai. Ya gyara makarantar, aka zo aka yi sanarwa, aka ɗibi ɗalibai, su ne ake karantarwa bokon da Islamiyyar da komai daidai wa daida, kuma za a zo karfe 8 a tashi karfe 1, kuma ka tashi ba wata Islamiyya. Bai wuce sati biyu ba, yarinya ɗaya daga ciki ƴar Nazaritri yanzu ta shiga primary 1. Na zauna ina hira da ita, sai na ce sai ta yi min karatun Qur'ani, sai da ta sauke mini suratul Baqara ayoyi 47 ta karanta mini da ka, yarinya da ta shiga shekara 6 ba. To wannan kawai ita ce dabara, amma kun ga in muka yi makarantar boko daban, makarantar Islamiyya daban, ko makarantar allo daban, mutane bokon suka sani kawai yau. Saboda me? Saboda boko ne in yake zama minista, ake zama manaja, ake zama director, ba wanda ya taba ganin wani alaran ma ya zama minista. Don haka sai a dauka wannan fa duhayaniya ne, eh, abin da yake fassara wa mutane kenan. Mutane duniya ce, in suka gani a hannunka sai a dauka Allah ya dauka kai, in ba ganka da duniya ba sai a dauka Allah baya son ka. Haka ne mutane suka dauka. To kun ga in muka saka ƴaƴanmu a makarantar boko, suka tafi karfe 3 suka dawo, suka tafi Islamiyya, ba za su san komai ba. Sai zama yaki da ake da Qur'ani ya tabbata akan su kenan. Haka ne ko ba haka ba? Amma shawarar da muke bayarwa shine mu kafa makarantun su zama na bokon, kuma su zama sune na Islamiyyar. Yaro ya zo da safe, ita ce bokon, ita ce Islamiyyar, karfe 1 ta yi sai tafi shi je zauna. Jama'a Allah ya kiyaye. To wannan kar ku manta maganar da nake akan yaƙarmu da suke ta hanyar Al-Qur'ani mai girma, ita ta kawo ne wannan misali. Sai mu koma maganar mu ta gaba. Magana dangane da Al-Qur'ani jama'a. Yanzu kun san bala'in da kuma suka biyo bayan wannan, dan wannan fa tsohuwar magana ce. Wannan maganar ina jin yanzu wajen shekara 5 kenan ko 4. Domin ina jin ko ni da Rabbi da ne a kasar yanzu, yau ina jin shekara 2 kenan na wannan magana. Dan wannan tsohuwar magana ce. Dan na ce ku kuna tattaro abubuwa ne, ba sabon abubuwa ne nake fadi ba. Yanzu halin da suke ciki, Bush ne wannan magana. Bush yace mutane suna zuwa suna karanta Qur'ani, suna fassara shi da wata fassara wadda yake bace daidai da zamanin yau ba. Yace dan haka dole ne a samar da Qur'ani wanda fassarar shi za ta dace da zaman yau, domin zaman yau ba irin zaman jiya bane. Jama'a kuna jin maganar nan Bush ya faɗe ta a ina? A America. Amma wallahi har an yi wa Qur'ani irin fassarar da suke so, kuma yana kan internet. Yanzu fassarar Yusuf Ali ko Mamaduke Pictal ko fassarar Abubakar Gumi ko fassarar wani malami Maududi ko wani wane ne, yanzu America ta ce an yi condemning wannan. Yanzu fassara ga standard translation of the glorious Quran, ga fassara wadda kowa ya yarda da ita. Haka aka yi Bible a America. Bible a America, ƴan mata suka yi zanga-zanga suka ce Bible ya zalunce su. Aka ce wani irin zalunci? Suka ce duk inda Bible ya tashi sai ya ce Jesus the son of God, Isa dan Allah, ba a taɓa jin ƴar Allah ba. ƴar Allah, to su an cuce su ba su yarda ba. Tunda ƙasa ƴanci ce dole a raba. Gwamnati ta ce to pastoci aiki ya same ku, a je a san yadda za a shigar da ƴan matan nan dan a zauna lafiya. Aka je aka shiga aka fita aka ce ba zai yiwu a ce Jesus the daughter of God ba, wani wuri kuma a ce the son of God, amma sai a dubi kalmar da za ta hada ma'anar daughter, kalmar ainihin son, sai aka ce a dauki kalmar child. Dan haka sai suka ce this is the American standard version of the Bible, wannan shine fassara zaunanniya yardajiya. Duk inda son yake sai a cire, sai a ce Jesus the child of God. Jesus jaririn Allah kalmar child a turanci tana daukar mace da namiji sai ɗan mata suka yi tafi suka ce to yayi daidai fastoci to yanzu haka aka yi Qur'anin nan namu jama'a kuma fassarar nan tana nan in thousands an turo ta Nigeria an turo ta Nigeria an tura fassarar nan Saudiya an tura ta kasashe da dama duk wannan ma tafiya ce mai wahala in kana da internet kana bugawa ka duba sai ga fassara a ɗakin ka ya jama'a wannan bala'i wannan bala'in sai suka ce kuma dole ita ma kasar Saudi Arabia tana son a ci gaba da zumunci da ita sai ta canza tsarin karantarwa ta tsarin syllabus domin tana karantarwa duk ɗan ta'addan nan da suka taso daga can kasar suke suna da wata irin fahimta ne wannan fahimtar ta wahhabism ta salafism dan haka dole a canza ta suka ce this must be changed dole a canza wannan magana da nake fada maka dazu wallahi da gaske ne duk abin da America ta ce dole Saudiya ta yi aiki da shi ana canza syllabus din wala yazaluna yuqatilunakum fa za su gushe ba suna yakar ku hatta yarduku an dinikum yanzu a ce malaman musulunci ba su suka san fassarar Qur'ani da ta dace ba sai wani kafiri bush malaman musulunci waɗanda suka karanta ilimi na tarbiyya ilimi na education ba za su iya tsara wa musulunci syllabus da za a karantar da yaro ba sai ce wai daga America ga shawarar da aka bayar da ba wannan bala'in ba yaki ma'ana nan gaba malaman mu duk za su taso ulama'un amerikiyuna malamai ne amerikawa kawai tunanin su ba tunanin musulunci bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu to in muka dawo bangare na biyu wannan yakar mu da suke game da imani kenan za mu zo mu karin bayani a gaba amma bangare na biyu shine yakar mu ta hanyar tunani yakar mu ta hanyar tunani sai suka ce abinda za a yi shine ayi kokari a kafa wasu tashoshin radio waɗanda za su lalata tarbiyyar ƴaƴan musulmi waɗannan tashoshi su ne tashoshin FM saboda haka tashar FM a yau ko a Makka ko a Madina ka je tana aiki kuma ita FM dama sai a ce ai ita FM dama ta jin music ce kiɗa kawai gurmi ake haɗawa saboda haka yara inda suke suna da radio dan karami yaro ya ji ya sayo radio naira 200 ko 250 sai kama tashar FM yanzu ana waƙoƙi na batsa waƙoƙi masu motsa sha'awar ɗa namiji ko mace sannan a rinka yada aƙidoji na kafirci a ciki da mujallu wannan shi yasa kuka ga ga mujallu nan da yawa na tsiraici in ka buga tashoshin internet sai ka ga tsiraici ƙara gashi nan kana gani a gaban ka kuma wannan da kake ganin hoton ta ga adreshin ta ga ɗan daloli da zaka bayar ba su wuce dala 15 ko dala 10 ba shikenan sai a baka cikakken bayani akan ta kaje ka san inda zaka haɗu wannan yaki ne na bata tarbiyya jama'a yaki ne na bata tunani sai ya zama ga kanan kana musulmi amma lalatacce dan Allah ku dubi yaran mu yanzu da sallah ba za ka ga dan musulmi ya dinka dogon riga ya sa hula ya sa rawani ba da sallah sai ka ga ya sa jeans ya sa t-shirt ya kawo hana sallah ya karkata ta yamma maso kudu ya kawo dan kunna guda daya ya sa ya kawo sarka ya sa kamar dan kukuyo dan musulmi wallahi akwai wanda yake uban shi limami ne ma ni na gani dan Allah jama'a ana yakar mu ko ba a yakar mu in aka ce dan liman ko dan malam yayi wannan shigar randa ba malam anya wannan yayi kama da wanda ba a bi shi sallah to wannan yana daga hanyar da suke yakar mu to da suka ga sun ci nasara akan wannan yakin domin yanzu ina tabbatar muku da cewa a nan Najeriya ta arewa ne kake ganin bambancin Kirsimeti ko New Year amma in ka tafi kudu baka ganin bambancin Kirsimeti ko New Year da arna da musulmi duk waje da yake ana wannan hidimar to mu ma nan ta fara rarrafo mana sai suka ce to an ci nasara a nan yanzu abin da za a yi masu hankalin da ba a yi nasara a kansu ba su kuma a ɓata imaninsu sai aka ce me za a yi sai aka ce duk wani krista da ke duniya ya bayar da gudunmawa za a kafa tasha a sake ta a saman tauraron ɗan adam wanda za ta zama free channel kamar CNN yanzu CNN free ce duk dish ɗin da ka sa za ka kama CNN Arabsat Nelsat Hotmail wane ne duk dish ɗin da ka sa Sanan sun ce a fadar Fafaroma za a yi ta Vatican. Sai aka ce a Najeriya, tunda Najeriya muke magana, a ɗauki Hausa da Fillanci da Nufanci da Barbarci da Yarabanci, waɗannan yarukan a yaɗa addinin Kiristanci da shi. Wallahi ina yola da naje na ga wani majigi da ake abin za ka yi mamaki. Fillancin da ake ba duka ba Fulatani ne ma yaro yake ji ba. Fillanci ake mai tsada, amma da Kiristanci ake yi. An zo an sa wa yara ana nuna musu majigi. To tashar talbijin ɗin nan yanzu har an sake ta, amma aiki ne dai ba ta fara ba. Kana kamo ta za ka ga gata nan ta nuna maka irin jallayi da blue da yellow. Nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta fara aiki. Ana kiran ka zuwa ga Christianity da harshen kan kai Bahaushe ne. Hausa lafiyayya ko da Fillanci ko Barbarci ko Nufanci ko Yarabanci, domin waɗannan yarukan in ka ɗibe su a Najeriya za ka yaɗa manufarka sai kowa ya ji ka. Don in kai Najeriya ta yamma, tun daga jihar Kogi, kusan duk mutumin da yake jihar Kogi da wahala ka samu wanda baya jin Yarabanci, in bai ji zai ji Hausa. Nan arewa kuma fa da wahala a ce ga mutum a arewa nan bai jin Hausa. In bai ji in shi ba Fulatani ne ga Fillanci nan, in bai ji idan shi ainihin Kanuri ne gashi nan ane Barbarci, in bai ji shi ba Nufe ne gashi nan ane. Sannan kuma tashoshin rediyo yadda kake kama BBC haka zaka kama ta daram ka ji ane, kuma tana aiki 24 hours ne awa 24, ba dan komai ba, dan araba sauran da suka rage nagari araba su da imanin su. Duk wannan sun yi ne a ƙarƙashin walaya zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istafa'u. Sai wani malami ya ce yanzu don Allah mu musulmi ne abin yi game da wannan. Sai da musulmi suka kira taro a Jidda, duk na faɗi sakamakon wannan taron a tafsiri na da ne shekara biyu da suka wuce. Aka ce yanzu ga abin da kafirai suka ce za su saki tashar talbijin wanda za a iya kama a ko'ina a duniya da tashar rediyo. Wani malami ya miƙe ya ce ni abin da nake gani, mu ma ai muna da injiniyoyi. Injiniyoyin nan namu su kera wata na'ura duk sakon da aka saki su tare. Sai wani ya tashi ya ce ba za ta yi ba. Ya ce ba su suka koya mana ba? Yaushe ne za mu iya yadda za mu iya cewa yanzu za mu yi wata tasha ta talbijin da za ta tare BBC World ko CNN ko ABC? Zai yi ba. Yaushe za mu ce za mu iya wata na'ura yadda duk yadda ka kama BBC Hausa a Najeriya a ce ba za ta yi ba? Ba za mu iya wannan ba, karatunmu bai kai haka ba. Don haka kar ma mu fara wannan. Sai ka ce to tunda ka rushe wannan shawara me kake gani? Sai ce mu ma mu kafa. In muka kafa mu kuma sai mu yada addinin musulunci. To shikenan, sai wannan shawara ta karbu. Wannan shawara da ta karbu alhamdulillah ta karbu. Sai aka je aka nemo ina malamai kwararru, ƴan boko, injiniyoyi, sai aka tattaro su. Sai aka ce to a ina ya kamata a kafa tashar talbijin din nan? Sai shawara ta aje a Afirka ta Kudu. Yanzu haka an kafa tashar talbijin din a Afirka ta Kudu. Ta fara aiki a ranar 1 ga azumin nan da ya gabata. Ran da aka fara azumi, ran nan ta fara aiki. Sunan wannan tasha Al-Majid. 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 Sai aka yi tasha biyu. Al-Majid Channel 1 ita ce Arabic. Tsabar Arabiya ake yi. Tsabar kira ake zuwa ga musulunci. Tsabar wa'azi ake kan mai uwa da wadi wanda zai gyara kowa. Sannan a je a ɗibo wa'azozin malamai irin su Ahmad Didat, domin Didat dama ɗan South Africa ne. A zo a saka, a saka tarihin Ahmad Didat. Na ɗauki shirye-shiryensu da dama da suka yi da azumin nan, kuma duk sallar tarawihi da aka yi a Ka'aba sai da suka ɗauko ta, kuma sai da suka fassara. Liman na cewa Allahu Akbar, sai ka ga an sa Allah is the greatest. Duk abin da liman ya faɗa da Larabci sai an fassara sallar gaba ɗaya. Sannan sai aka zo aka sake buɗe Al-Majid Channel 2. Al-Majid Channel 2 ita kuma Turanci tsaba ake. Sai a je a gayyato gayu masu kwankwaman takalmi da hana sallah, a zo a zauna sai a hira da su. Su ma sai da ne ta ɗaukan shirinsu da Turanci. Waɗanda ke jin Turanci sai a yi ta hira da su. Akwai youth talk, hira da samari, akwai tambayoyi da za su yi, akwai darussa ana amsa musu. Sannan akwai shiri da ake over the network. Malamin yana nan yana zaune a South Africa, amma an yi networking. Kai kana wata ƙasar, sai a je a tara samari a wani garin, sai su tsaya sai kamera ta ɗauke su nan take, su aiko da tambaya, sai a gansu gaba ɗaya a amsa musu. Waɗannan su ne hanyar da aka bi don a tara wannan makirci.
amma abin da bani takeici shine a Najeriya an ba mu damar mu kafa tashoshin talabijin da radio amma duk Najeriya ta arewa gidan radio daya na samu labarin an yi wa izinin ya ci gaba da aiki shi ma wannan gidan radio ba na musulunci bane shine gidan radio mataimakin shugaban kasa na yanzu har an kafa shi a Yola yana nan da kakama hanyar gire zaka tafi an kafa kawai ana shirin za a fara shirye shirye shi ma kawai an kafa ne gidan radio ne da ka sani ne neman duniya kawai ba na yada addini amma a Najeriya ta kudu a wannan lokacin da aka ba mu izinin daya an ba su izinin guda biyar sannan karin abin takeici muna da gidan talabijin kwaya daya a nan Kaduna wanda yake taimaka addinin musulunci gidan talabijin din Halifa DITV amma musulmi saboda hasadar mu da muka tafi Halifa da kwanzaba haka zai ka tura mishi barayi suka je suka bubbuje su suka sace abubuwan yace cikin awa 24 suka kwashe ina su suka canza wuri dan haka sai zama da ana kama gidan talabijin din nan amma yanzu ba a kama saboda mass din su area su ya karama ce na ɗaya kenan na biyu al'amari ya ga ba zai iya yiwa ya ci gaba da gudanar da gidan radio nan shekarai ba yace a zo a sai hannun jari saboda mu ci gaba da gudanar da gidan talabijin din nan a bisa tsarin mu na musulunci na arewa amma musulmi suka turawan yamma suka zo suka siya arna suka zo suka siya shikenan yanzu sai zama da turawan yamma da arnan kasan nan da Halifa suke da gidan talabijin wata shekara da aka zuwa suka tafsiri sai suka ce a to nawa za a biya kike a wannan an saba duk shekara fi sabilillah suka ce a su ba wani fi sabilillah ba kudi suka saba kuma zuwa ce musu yanzu fi sabilillah sadaqallahu alazim a su ba sani ba a saka tafsiri a wannan lokacin wasu ku sun san ana yin shiri da ni a gidan talabijin amma biya ake duk shirin da kaga an yi ba ni na diba na biya da hannuna ba sai wata ran ne da shi Halifa ya taba neman ya saka ni cikin daburin jama'a yace to jama'a da malam zai rinka zuwa neman na shiri sai nace eh to amma ni ma da sharadi idan ba za a nemi kudi a hannuna ba a to dan kar in ansa wata ran ace in ka 6000 ni ban da ko 600 da zan sha mai in tafi ace kuma to malam yi alƙawari ya saba to sai cancan da ya aje kuɗi masu tsabar yawa yake duk malamin da za a hira da shi a biya ba ma kuɗin sun ƙare yanzu yin ba abin takeici ba ne jama'a don haka yanzu in ka kama ta da tashi wani lokacin sai ai awa uku ana son ya shirye shiryen turawa da tsiraici da batsa da komai an fara sanya karatun da muke a nan muciya dole aka daina na sharhu sunna an fara sawa dole aka daina ba mu da kuɗi to kun ga wannan bala'i Allah ya kiyaye sannan kafirai suna yakar mu ta hanyar lafiya to anan ne fajin zake saka domin jama'a in muna da rai ba mu da lafiya ai ba za mu iya jihadi ba ai ba za mu iya tunani ba sai suka ce to abinda za a yi musulmin nan a basu da ransu amma a rugurguza garkuwar jikinsu don haka su zauna da su nan da ran amma ba su da lafiya to wannan sun kullo hanyoyi da dama galibin abinci da ake kaiwa galibi kasashen Larabawa yau ba su dogara a kansu ba hatta ruwa wannan da suke sha galibi ba a kasashen suke samu ba don haka sai zan duk wani abinci da zai shiga ta kasa ta musulmi ba samu wani sinadarin hoda da za a sa wanda zai rugurgu da jikinka don haka nan da nan ka ci ka koshi ka yi teɓa amma baka da ƙarfi kamar kaga agil sai ga mutum Balarabe sukub da ya taho daga gida ya rike da duma masallaci zai zo fa kawai amma yana ta zuba ana masha Allah yana zuba masha Allah tafiyar da ba ta wuce daga nan zuwa bakin dogon can ba amma kuma yana ta zuba ina wannan zai iya jihadi da an ce kwana biyu sai a ce ciwon asma elsa yana damun shi diabetes waɗannan cututtukan guda uku duk sun bi sai ya rake kasashen musulmi sun bi sai ya rake cikin musulmi to anan ne sai suka fara bullo da matsalar da muka taba yin magana akai amma Allah ya sani mu mun yi magana ne akai a lokacin saboda gwamna yayi wata magana ni na ji maganar da kunne na ko na zo na mai da gwamna martani kaje ka samu kasar din mu na 81 akan allurar rigakafi gwamna yace malamai suna kanzan kurege suna faɗin magana ba tare da ilimi ba nace to mu ba malaman fada bane dan haka ba mu shakkar gwamna in yi ƙarya za mu ƙaryata shi
mu dai mu ba ma kanzan kurege dan da Hausa an ce kanzan kurege shiryayyar ƙarya ita suke kira smart lie da Hausa billahi turanci ce a shirya ƙarya oi malamai suna shiryayyar ƙarya basu san abu ba amma sai su shirya wa'azi akai to muka ce gwamna yayi ƙarya domin maganar da muke akan allurar rigakafi da ake yi mune ne akan ilimi amma an samu wasu malamai ne waɗanda basu fahimci abinda ake nufi ba ya kaje da su gidan radio suna jawabi wato jama'a addinin musulunci bai hana rigakafi ba amma mu yanzu ba rigakafi muke magana ba allurar da ake yi ta rigakafi nan da ake kwankwadawa ƴaƴan mutane a baki ita ce ban yarda da ita ba kuma mu ba ma mu ne muka tona asirin ba sun tura wanda ke aiko da magunguna su suka tona asirin allurar rigakafin nan da ake yi a jama'ar musulmi an ta yi wa yara ita a da amma da sunan lamba allurar ɗan rani ko shan inna yara suna firamare za a zo a kafa musu wani inji kit haka aka yi ta yi saboda a lokacin nan iyayen da ba su yarda a bi gida-gida ba da haka sai dai a je gidan mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko kuma a je makarantun firamare ko ɗaya sun yarda ko ba su yarda ba a yi musu wannan allurar da aka rinka yi wa ƴaƴa a 1970s da earlier 1980s shekaru 30-20 da suka wuce ita ce ta haifar da cutar da ta gallabi duniya a yau wanda aka fi sani da sunar cutar AIDS cutar kanjamau ko sida da faransanci amma wannan maganar don Allah da gwamna da duk wanda yake da ja a kai ya je karanta jaridar London Times ta ranar 11 ga watan Mayu 1987 wannan mujalla ce da ake buga ta a Ingila abinda ta ce ta hanyar wannan allurar rigakafin sai da aka yada cutar kanjamau ga mutanen da suke tsakanin miliyan 6 miliyan 60 zuwa 70 ta hanyar wannan allurar sai da aka yada cutar kanjamau ga mutanen da suke daga mutum miliyan 60 zuwa miliyan 70 a ina sai suka ce a kasashen Afrika kun ji wannan kenan magana ta gaba dangane da allurar rigakafin nan dai jaridar New York Times ta shekara ta 2000 ta ce an yi amfani da jinin gwaggwan biri jinin shi aka hada da shi ainihin ake yin allurar da ainihin ake kiranta ainihin allurar rigakafin shan inna ko kuma ainihin allurar ɗan rani da jinin biri yadda da jinin biri da gubar da aka hada ita suke haifar da ainihin kwayar cutar HIV AIDS bari na sake faɗi jaridar New York Times wannan mujalla New York Times shekara ta 2000 shekaru kamar 2 zuwa 3 da suka wuce kenan ita ta rawaito wannan a America ake bugata ba a Najeriya ba banda ya ce su Albani suka kara su turawan da suke aiko muku da maganin su ne suka yi wannan amma galibin yan bokon mu da ke shiga gidajen rediyo suna magana ba sa binciken komai likitocin galibi kawo kansu a rufe yake an zo ne kawai an tattara su an gaya musu amma wallahi mu muna da kwararren likita da muka kira shi makarantar mu a can Yola ya hada mana gamsasshiyar lacca ya tono asirin wannan sai da ka kira shi a gargade shi kai baka da hankali ne yace ai yayi a iya rayuwar shi ne ko aikin shi ba wai yayi ne yana neman yanzu ai sulhu ba a yadda ya faɗa din yayi ne ko a kashe shi ko a bar shi da rai ko a kore shi wurin aiki ko a bar shi a aiki amma yayi ne yace kuma yana wannan magana gobe in an gayyace shi lecture zai sake yi yana nan a Yola ya zama sai da muka kira shi sai da ya lecture ta awa uku akan wannan abu likita ne kuma da zai yiwu jama'a a samu al'umma annabi dutta wannan abu likita ne kuma da zai yiwu jama'a a samu al'umma annabi dutta bata ba in wani ya bata wani ba zai bata ba ya to ba haka ba mun shiga uku wannan kenan sannan in kana neman karin bayani ga wasu mujallun guda biyu dun na turawa ne mujallar Sunday Express ta ranar 26 ga watan October 1986 da kuma ainihin mujallar Patriot ta ainihin ranar 4 ga watan July 1984 jama'a wannan kenan game da allurar rigakafi
saboda haka idan yau a ce matsala ce ta faru a Kano ake ganin wannan larura za ta iso Zaria idan an samu maganin da aka amince da shi za iya allura ko a sha da nufin rigakafi musulunci ya amince da wannan amma mu abin da muke magana wannan maganin da aka zo yana kwankwadawa ƴaƴan mutane a baki ba mai yarda da shi ba san ba mai yarda da wannan maganin ba amma likitoci suna da ƴancin su daga maganan nan kuma gwamnati tana da ƴancin ta daga maganan nan domin kawa ba musu gashi ne inda ka karanta daga nan ko kuma kai oho sakon mu da ya isa to gwamnati na cewa eh muna cewa a'a yanzu muna ja da ita kenan eh muna ja da ita dan ba za mu bari a cuci al'umma mu ba so da haka mu san wannan amma san da mu yadda da wannan allurar rigakafi da ake ba kuma jama'a abin nan ba zai ba mu mamaki ba America da Ingila da sauran turawa wannan sun kasa kawo mana maganin da zamu sha mu warke daga cututtukan yau da kullun da suka dame mu amma sai maganin cututtukan da ba su same mu ba ba za mu tunani ba ina ciwon kai baka bani magani ba sai da na warke sannan sai ka ce to ga maganin gwalando ko kai kin tibe da zaka gwalando ba me yasa jiyar na ihu baka bani maganin ba gashi kana da shi ya kamata mu yi tunani akan haka Allah ya kiyaye to sannan wata annobar kuma ita ce rabar da auduga da aka rinka a makarantun yan mata wannan ma duk yana cikin yakin da aka rinka mana amma da yawancin mutanen mu ka san mu anan arewa Allah ya kiyaye mun yi kuskuren fahimtar sadaka sai ka ga ba kowa ke cin sadaka ba jama'a sadaka annabi yace bata halatta ga mutumin da yake da wadata ba ko kuma wanda yake da karfin nema ka fito da baranka zaka tafi kasuwa nema sai ka ga yara almajirai wanda ba inda zasu ci ana raba musu waina wai sai a jabaran sai ga shi ma ya shiga ni ma almajiri ne wai shi ma ya shiga layi to kun ga wannan san banzar jama'a wallahi shi ya kai ƴan matan mu ya bare su aka je makarantun secondary ana ta raba musu wata ainihin auduga ta always to ba muna soka akan asalin audugar always bane amma ai makirci dama ana biyowa ta hannun abin da aka sani yau an zo da wata auduga wadda take bata shahara kamar always ba mata za su kyamace ta amma always auduga ce wadda ta shiga dukkan duniya saboda haka sai aka je aka samu ita wannan ainihin always din sai aka je aka zuba guba a ciki sai aka zo aka baiwa ƴan mata suna ta amfani da ita to sharrin wannan auduga yana faruwa ne in ma nan take domin wata in ta sa gabanta daɗewa yake gabanta zugewa yake daɗe jawur to wannan za a ce yayi mata da kyau dan ya nuna yayi da wuri wadda ya so ya mata sharri abin wannan guba da aka zuba a cikin audugar sai ta koma sai ta je sai ta mammanne a cikin mahaifarta randa duk ta dauki ciki ba tana buduwa yanzu ba randa duk ta dauki ciki wannan guba sai ta dawo sai ta yanya mata ta ce an haifi da cuta ba a san kanta ba to kun ga wajibi ne wannan sai an yi tsayin daka duk da yana cikin walayar zaluna yuqatilu lakum ba za su gushe ba kafirai da batattu suna yakar ku hatta yardukum an dinikum har sai sun raba ku da addininku ana nan kuma sai wata jaraba ta sake fitowa duk wannan jarabar a cikin matan musulmi ne ita ce wani magani da aka kirkiro wa mata da suke wa kirari ko gida ko mota ko mabudin tiraka maganin mata wannan magani ya kasu kashi biyu kamar yadda nake cewa akwai digital din shi akwai analog akwai local din shi wanda suke zuwa da shi daga kasar Sokoto sai a ce ai tsini ne ai tsini ne akwai kuma wanda ake zuwa da shi daga Dubai wata ma da ta zo za ta yi min tambaya wata take an ce daga Dubai wata na ganin maganin ya musulunta tun daga kafar Larabawa ne wai amma mu namu daga Dubai ake zuwa da shi ai ko daga Kaaba ake zuwa da shi shi maganin ne matsalar ba garin ba saboda haka wannan magani yana daga abin da ake yakar matan mu da shi bala'in shi baya faruwa sai mace ta zo tsufa na taba ga yawa mata wannan magana fiye da shekara 4 da suka wuce sai kin zo tsufa ku na sannan yake da side effect illolin shi suke tashi a gurguje wannan yana daga ainihin hanyar da ake bullowa domin a ga cewa an ainihin lalata game da lafiyar mu to yanzu sai matsala ta karshe ita ce matsalar yakar mu yakin kare dangi a kashe mu kisan da yake ba a taba yin irin shi a tarihin ainihin dan adam ba me asalin wannan kisan Yahudawa ne suka kira taro a kasar Ingila, suka kira Papa Roma John Paul. Suka ce abinda suke so shine a haɗu a yafe wa juna, domin a tinkari masibar musulmi, saboda musulmi suna yakar mu gaba ɗaya ne. Papa Roma ya ji daɗin wannan magana, ya ce to a madadin duk wani Kristan duniya, shi kuma ya yafe wa Yahudawa jinin Annabi Isa. Kun san a wurin Kiristoci to Yahudawa ne suka kashe Annabi Isa, amma a wurin mu ba kashe Annabi Isa ba, don Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, ba kashe shi ba, ba su gicciye shi ba, kamar ni aka saka wa wani daga cikin su. Annabi Isa Allah ya dauke shi, amma su Yahudawa sun dauka sun kashe Annabi Isa, su kuma Kiristoci suka koma suna kuka an kashe musu Annabi, sai suka koma suna sujuda a jikin wannan cross. Sai su Yahuda suna zagin su suna ce musu Christians ko Christians, masu bautar cross. Da farko Kiristoci ba su san wannan sunan, amma lamma tala alaihimul amad, da zamani ya tsawo aka manta da tarihi, ba a san asali ba, sai suka karba har sai mutum ya haife sai ya sa mata Kristi, ma'ana mai bautar cross, mai bautar gunki, ba ma gujiya. Da tafiya sai tafiya a wannan mutum, sai aka ce to yanzu a za a bullo musulmi. Wani ne ya ce a rikita alqur'ani, sai wani ya ce kai waɗannan musulmin ba sun dogara da qur'anin nan da ke rubuce bane, suna da malamai da suka haddace shi. Da ka rikita sai wani ya ce a ta kuni ce a wurin ba ta guje bace, shikenan kuma ya rusa duk wahalar da kai. Dan haka dan an rikita wannan qur'ani ba ai komai ba, abinda za a yi yakin kare dangi za a yi musu. To daga wannan lokaci ne jama'a, tarihi ya nuna ba a taɓa kashe musulmi irin zamanin nan ba, aka fara kashe mu. Tun daga nan gida za ka fahimci matsala, sai aka ce a rinka tsogala. In aka tsogala, mu ala ghaflatin za mu taso, mu za mu taso ne akan an zage ka, an ce ka ci kaza kaza ka, sai ka taso za ka yi mayi. Shi kuma yana nan ɗan uwan shi da bindiga a bayan ɗaki, da ya leƙo sai ya harbe ka. In ba haka ba zagin baki ne ya kawo harbi. To sai suka yi wannan shiri. A nan Najeriya an fara a 1987 a garin Kafancan. Reverend Bako ya miƙe yana wa'azi a ainihin Kafancan a nan jihar Kaduna, sai ya zagi Alƙur'ani. Wata yarinya musulma tana wurin, sai ta tanka, sai wani ya koɗe ta da mari. Da wannan ya koɗe ta da mari, sai wani musulmi ya koɗe wancan da mari, sai wuri ya hargitse. Kafin a yi aune an yi kashe-kashe dubunnai a garin Kafancan. Jama'ar musulmi ba su manta ba wannan faɗan, shi ya ƙarfaso a nan Zaria, amma a nan Zaria dai mu dai yawmul lana ne, mu muka yi nasara alhamdulillah. Wannan faɗa in ba ku manta ba, kamar yadda na ce shi ne na farko da aka fara a ƙasar. Da suka latsa suka ga da jini, kuma suka ga ba abin da aka yi, Reverend Bako ɗin nan har yau an kasa kama shi. Yau shekara nawa? Yau dan shekara 17 ko 18. Amma da musulmi ne, da tuni an yi atara an kama shi, musulmi ɗan uwan shi ne ma za su yi mai atara a kama shi. Haka ne ko ba haka ba? Domin a wannan lokacin a nan Zaria an yi ƙone-ƙonen churches da hotels. Nan da nan da aka yi atara a anguwanmu, nan da nan aka kama mutum biyu, kuma mutum biyun nan wani musulmi ne ma ya taimaka aka kama su don ka a sha wahala. Amma shi Reverend Bako da ya jawo rikicin har yau ba a da labarin shi. Waccan ƴar iska da ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jaridar Tuesday, an san yadda aka lallaba, aka yi mata visa, aka yi mata tikiti ta gudu America. Amma da musulmi ne fa, da tuni an yi atara an kama shi. Musulmi ne za su ce a ku tsaya, mu za mu kama shi, mu ma da ma ya gallabe mu. Ta haka muke kashe kanmu yanzu. Wannan bala'in sai aka sake maimaita mana shi a zangon Katab, sai ya zama na zangon Katab, sai ya fi na Kafancan. Haka abin yake. A cikin hadisin Tirmidhi Annabi ya ce ba wata rana da za ta zo sai ya zan wadda za ta biyo ta baya ta fi ta sharri. Da aka zo zangon Katab, an ɗanɗana mana kuɗa, an kashe mu, an rusa mana gidaje. Akan me? Akan gonaki, gonakin da ake noma abin da ba zai ciyar da garin zangon Katab ba, amma an kashe mutanen zangon Katab. Domin rikici na biyu da aka yi, mun je garin domin jana'isa. Gawarwaki aka rinka tonowa, ana haɗa su a nemi su sallar gawa. Ba kowa a garin, wani masallaci billahi allazi la ilaha illa huwa mun je garin bayan wajen kwana 11 da yin abin amma wallahi zaka ce kwata ce musulmi aka rinka kashewa sai a ce hau kira sallah kana cikin kiran sallah sai har dai ka sai ka fada sai wani hau haka aka rinka musu a zangon kata duk wannan abin da aka yi aka kafa kwamitocin ƙarya da alƙalai da chief justice da lauyoyi shirin ya tashi shiru tunda dai musulmi aka yi ba a yi komai ba da suka latsa suka ji da jini sai suka buga ta fawa kalewa jihar Bauchi jihar Bauchin nan an yi mana kisan ƙare dangi a ta fawa kalewa mai garin ta fawa kalewa sarkin garin kenan in ba yanzu an yi mai gata an komo da shi garin ba a sani na yana Bauchi yana cikin garin Bauchi yana gudun hijira suka ce asalin garin garinsu ne suka kashe mutanen garin musulmi kuma magana ta wuce to shikenan sai kuma aka ketara Lagos aka sake kashe mu aka sake ketarawa Shagamu aka sake kashe mu to wannan duk a karkashin waccan wasiyar ce ta Papuroma yace to sun yafe wa Yahudawa laifin da suka yi musu na kashe musu Annabi Isa dan a zo a hada kai a yaki musulmi to ya za a yi sai aka ce yakin kare dangi yakin nan na kare dangi sai Papuroma ya shirya ziyara special ziyarori na musamman kasashe kasashe duk kasar da Papuroma ya je sai an samu wa kristoci gatan da ba su taba samu ba a wannan kasar bayan ya bar kasar da dan lokaci kuma sai an yi rikici abin da ya faru kenan ku je ku buwa ku ga shareran filin da aka samu wa Papuroma daga Papuroma ya zo ya addu'a da bata wuce minti 30 ba sai ka ce wannan filin gaba daya an bawa kristoci shi katon fili gari guda yana nan an ban musu mu kuma mutanen mu da yake ba su iya siyasa ba mu ma da aka gayyato su da Sulaiman Makka ai da yazo mu ma sai a je a samu wani katon fili hanyar gwagwalada a ce to nan sarkin Makka Sulaiman Makka zai addu'a da an gama sai a kafa sayan da sai a ce shikenan nan filin Sulaiman Makka ne sunan shi kenan musulmai su zo su rayu amma da yazo Sokoto ya danke cewa aka danke cewa wurare sai aka koma shikenan mu ba mu iya wannan siyasar ba da zai nake ga muku a kasar Jordan a lokacin sarki Falul kakan wannan sarkin Papuroma ya je a lokacin Husaini na Jordan duk da yadda mu muke ganin Husaini na Jordan lalatacce ne amma yace shi ba Kirista bane sarkin Kiristoci ba zai zo kasar shi ba yana mutuwa sai aka ce kai banzar matar ka Kirista sai fida mun bashi ya Kirista dan haka yanzu dole danka ayya ba da izini kai kana kabari ko wata uku ba idan mutuwar shi ba Papuroma ya zo kasar shine nace an yanka musu katon fili an ce an sadaukar da Kiristocin kasar wannan kisan to shine sai koma wasu kasashe ku amma da aka taho kasa ta kusa da mu nan Niger sai aka ce ba kashe su za a yi ba domin su dama musulunci bai karfi ba ai ta tunkuda su cikin Christianity to da kana tabbatar muku da cewa yanzu yadda ake propaganda addinin Kristanci a Niger wallahi abin yayi muni ni naji na gani da ido na a labari aka bani ba karanta ne ban naji na gani ba haushe zaka gani dan uwanka ko ba zabar mai ko makamantan haka tashi ne Kristan tashi nan ai ga wa ma kaum minutum minkum bi ba'id ikarabani sane da ita ba ga ikaraba ka fago zaka ta bawo shi ta kuma idan ka tafi yanzu Jalingo a cikin Jalingo yanzu kasar Taraba zaka je ka ga babbulata ne a daji yana bin Christianity har aka samu wani ya zama pastor pastor Jae pastor Jae Abuja yanzu mafi yawancin kabilun da ke kewaye da Abuja mafi yawancin su musulmi ne amma ba su san addini ba na ga wani dattijo yana alwala nace baba da ka dan ya nace dan ya ba yaro nan ka iya ka koya mu ka abin da yake kin in bari da matsala in yi gyara kuma yace ya haifi ubana to ashe ba mai girman kai bane nace baba dan ya ce dan ya ba yaro nan ka iya ka koya mu daga nan muka san yadda aka tafi kauyen su aka fara da'awa yace dukkan mu nan da ka gani tashi muka yi muna musulunci amma ba mu da malami ba wanda ya taba zuwa mana wa'azi shine aka tattara wannan bayar Allah dole mu fada in kai alheri za mu fada in kai shegantaka za mu fada sanata khairat ita ta rinka bada kudi ana yawo ana da'awa akwai malamai da aka diba a cikin gari sannan akwai wani tsohon famanin sakatare wani mutumin Yobe State wanda yake gwagwalada Alhaji Manu shima ya bada kuɗi Alhaji Mamu shima ya bada kuɗi an ibi malamai an tura su ƙauyuka kewaye da Abuja saboda kristoci sun zage a riddantar da waɗannan kuma sun ki karɓan kristiyanitin amma kuma ba su san musulunci sai aka ce to a manta da waɗannan ƙabilun gwari da sauransu a da kan Fulani don haka yanzu ranar Asabar in ka je Abuja in ka kama tashar radio na Abuja zaka ji ana karanta Bible ana wa'azi da Fulani Fulani yana daji sai kunna sai ka ga ya tsaya yana ta sauraron wa'azin kristanci sai ka ce to wannan fa bata isar ba saboda akwai musulmi kawai masu taurin kai ba su san musuluncin ba amma ba za su karbi kristancin ba shine sai aka yi wata dabara sai aka je aka ɗibi ƙabilu irin na gesan Bauchi da irin Ikara da sauransu ɗinnan Hausa waɗanda ke jin Hausa aka ce a kai su ƙasar Larabawa su je su koyi larabci mai kyau zo suna wa'azin addinin kristanci da larabci ana fassara da Hausa ta ce malam ne mai tafsiri wallahi za ku yi mamaki har an yi ana yi kuma sai daga cikinsu shi fassara mana wannan lokacin da ya yi musulunta ya ce aka kai su ƙasar Misra suka je suka ji larabci suka koyi kristanci a hannun larabawa kristoci aka kai wasu Iraki wasu aka kai su Kuwait wasu da sai aka watsa su cikin Najeriya ta arewa sai malami pastor sai ya sanya babbar riga da HK da wando sai ka carbi ya rike don su ma suna da carbi amma da cross a jiki to ba kowa zai lura ba ga rawani yayi irin na alƙala ya turo shi gaba kai da gani kaga babban malami sannan sai a samo Bible na larabci sai a samu mai jan baki kai zaka ce haba ai zan gane kai kenan da ke bariki mutumin kauye da manzo Allah yake Allah yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajidu an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli mutanen kauye da ba san karatu ba annabi cikin hadisin Abu Dauda yake man bada jafa wanda duk ya zo na kauye sai yayi jahilci ka duba turin jahilin bariki shine malami a kauye fa kana ganin kanka ba malami ba kana zuwa kauyen ku sai da halli man kana juya shi kana bada fatawa ina karbi ba karatu a kauye saboda haka shi din wannan da ya musulunta shi yake gaya mana mun dauko shi Abuja sai da muka hira da shi awa 6 ni na dauka kasa din yana nan a wurina kasa din video sai da muka hira da shi shi da kanshi yake cewa yace wallahi akwai mutane da yawa masu suna Abdullahi mun mai da su Abdul Masih sai da mutum bai san addini ba sai yace a Abdullahi ba abin nan ma'ana cikakke amma Abdul Masih sai ba kauye karba a hankali a hankali a hankali a hankali ta ce mishi ai ka gani ba shi kaga asalin yadda Qur'anin nan yake ba ga shi ba da larabci amma musulmi ne suka dan sassaka son zuciya musamman sai a mai da abin matsalar kabilanci sai a dubi wani kabila sai a dubi wani da ke kusa da shi sai a hada shi fada misali yanzu a ce Fulani ne da kabilar Kilba a Adamawa ko kuma a jihar Kebbi a ce Hausawan Kebbi ko Fulanin Kebbi da su da mutanen Zuru sai a ce ai sun cuce ku sun danne ku shi yasa littafin ma suka canza suka kawo son zuciya amma ga na gaskiyan nan yace wallahi da aka sun batar da mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan ainihin irin yakin sai aka ce to za a yi wa musulmi wannan yaki amma ba zai yiwu ba sai an tabbatar da duniya yau ba wata gwamnati ta musulunci to akwai gwamnatin musulunci kwaɗo da ta rage irin ta 'yan mazan jiya ita ce gwamnatin musulunci ainihin ta ƙasar Turkiya sai aka haɗa kai da wani ɗan ƙasar mai suna Mustafa Kamal Ataturk sai aka rugurguza ta aka karya ta khalifan musulunci a lokacin Osman aka ainihin kashe shi a 1924 aka rugurguza wannan gwamnatin da aka rugurguza ta sai aka ce to a yi wa musulunci kare dangi yadda yake ba za a sake yin gwamnatin musulunci a ƙasar Turkiya ba da haka sai aka ce doka ta farko da hijab da ɗan kwali haramun ne haramun ne a dokar gwamnati a ganki da hijab ko da ɗan kwali shi yasa ko kwanan nan da aka yi zaɓe aka samu sabuwar gwamnati da aka tashi za a ɗago wannan matsalar sai shi shugaban ƙasar da ya ce yanzu ya ce a'a wannan tsohuwar matsala ce ka a ɗago ta a barta ma'ana doka dai tana nan amma duk wanda ka gani da ɗan kwali ko da hijab a ƙasar Turkiya wannan tana aikata laifi ne a gwamnatance to wannan tafiya ce tafiya sai kuma Khomeini ya zo ya kafa gwamnati a Iran mu ahli sunna mu ne muka san me ke cikin gwamnatin nan na Iran na shi'anci amma su a wurinsu da ka ce musulunci sai gaban su ya faɗi sai aka ce to
ba farishe ya kafa gwamnati ta musulunci to ba za a zauna lafiya ba a san yadda za a yake shi amma yakin ba za a taba fahimtar turawa ko kafirai ba in aka ce turawa ba su yaki gwamnatin Iran Saddam din nan da ka ganshi sai ka ce wannan Saddam din da shi za a yi amfani domin dama an yi mishi hukuncin kisa a kasar su saboda ya taba shiga juyin mulki America ta dauko shi ta tarbiyar shi sai ka ce to yanzu za a yi amfani da shi sai ka dauki hodar Anthrax sai ka bashi na kira ta hoda ne kamar yadda ƴan jarida suka kira ta duk da ban yadda ake mata hoda ba domin muguwar fassara ce domin cewa wai biological anthrax a tashi fassara ta da Hausa a ce mata hoda to kwakwalwa ba za ta taba fahimtar hakikanin abin da ake nufi ba domin kamar gas ne gas da ake girki da shi in aka ce hodar gas abin da mutum zai dauka zai zuba gari ne a hannun shi amma goma a ce iskar gas to sai ka ce hoda amma ba hoda ba ce biological anthrax din nan sai Saddam America sai ta dauka sai ta bashi ta ce abin da zai yi a cikin fadan shi da Iran ya yayyafa musu sai ya ce to to dama shege ne mai gidan shege shi ne su suka tarbiyar shi shi kuma da ya karba sai ya koyi ya yayyafawa aka gama fada karfi da karfi aka kare shikenan su America sun san bai yayyafa ba kuma an san a dokar duniya bai halatta ma a yayyafa wa kowa ba don ba a taba yayyafa shi ba don haka yayyafa buta guda ina tabbatar muku da cewa subhanallah wallahi alazim duk zariya ba za mu iya dauka ba za mu mutu shi aka ba yayyafa ƴan uwan shi musulmi shi kuma yace ba zai yayyafa ba sai ya boye to shi yasa da ita America take son ta yake shi cewa yana da wannan gaskiya yana da ita duk wanda ya sani ya san yana da ita amma matsalar a fito da fadan karar mana waye bashi in dai har aka bani in yayyafawa ne an halatta mu mallaka kenan don ne ya fara rage zan iya ajewa sai da haka to waye bayar yanzu in har aka kama wanda ya bayar to shike da laifi to dan haka ita yanzu har yau har zuwa zan zo lattan nan BBC World da CNN suna sanya shugaban binciken yana cewa ko bindigar toka da za a tuhunci Saddam babu a kasar shi domin ne shege shi ne maganin dan banza su suka yi tarbiyar shi abin yana nan a kasar amma kuma wallahi an kasa ganewa su suka yi tarbiyar shi a tsadidi ya tarbiya a tsadidi saboda haka yaki na farko kenan da aka so ya faru a fara gwada irin wannan muguwar gudar akan musulmin Iran Saddam yaki na biyu sai Sudan me ya faru a Sudan Sudan ba ita ke da laifi ba Usama ne da laifi na ce Usama ne da laifi ina faɗi yadda suke faɗi ne ba ina nufin Usama na da laifi Usama nan kamar yadda na faɗi dan boko ne tsabar dan boko duk da dan arabiya ne amma dan boko ne electrical engineering ya karanta wato engineer ne game da harkokin sha'anin ka ko matsalan sarki don haka ya karanta electric electronics engineering American nan sai ta dauko shi a sa'ad da ya tafi gudunmawa a 1982 zuwa 83 ya tafi kai gudunmawar yaki zuwa ga ƴan uwa a Afghanistan kasar Afghanistan tana baiwa kafiran duniya haushi domin tun da kasar Afghanistan sahabbai suka musuluntar da ita ba a sake bin wani addini ba sai musulunci ba a kristanci a Afghanistan ba a krista a Afghanistan mabuzanci suka gada iyaye da kakanni suna bauta wa waɗannan gumaka na Buddha sun bari sun koma musulunci dan haka musulunci yake 100% turawa kuma suka kafa cin su tun lokacin mulkin mallaka aka koma aka yi sulhu suka zauna wanda ke son boko ya fita ya je yayi suka zauna suna gudanar da tsarin rayuwarsu ran nan sai kasar Russia sai ta ce za ta ainihin mamaye kasar amma akwai sarkin su da ake neman ya bada goyen baya sarkin sai yadda ya bada goyen baya da ya bada goyen baya sai manyan malaman kasa suka ce ba za ta samu ba ko dai sarki ya koma ya kwance wancan alkawari akan cewa za a sadaukar da mu ga Rasha mu dawo muna bin gurguzu muna addinin da cewa ba Allah ko kuma za mu haɗa kai mu yaƙi sarki mu yaƙi Rasha
sarki yace shi ba zai iya zuwa ya warware wannan yarjejeniya da Rasha ba. Don haka sai aka samu manyan malamai irin su Qalbuddin Hikmatyar da ainihin manyan malamai Sayyaful Jihad da makamantan sai suka kafa kungiyoyi. Kungiya ce wannan ba kungiyar wa'azi ba, kungiya kawai ta mujahiduna. A tara kuɗi mutanen kikaji su kafa kungiya, ƴan muciya, ƴan dogon bauci, duk kungiyoyi ne na mujahidai, duk da kungiyoyi ne daban-daban amma manufa ɗaya ce. Wa ake yaƙa ita ce ƙasar Rasha. A lokacin sai manyan malamai irin su Allamatul Jazira bin Baz, irin su Nasir bin al-Albani sai suka bada fatawa, ɗalibai ku tafi ku taimaki ƴan uwanku musulmi ku yi jihadi. A lokacin Usama ɗan ƙasar Yaman ne asalin shi, amma iyayen shi sun haife shi a Madina. Uban shi mai kuɗi ne, yana matashi, sai ya ture kuɗin gefe guda sai ya koma ya tafi ya taimaka wa ƴan ƙasar Afghanistan don su yaƙi Rasha. Sai America sai ta ɗauko Usaman nan, sai ta ƙara mai basira, ta ƙara mai ilimi, ta bashi makamai, ta waye mishi kai domin ya rugurguza mata ƙasar Rasha. Duk abin munafunci ne jama'a, duk abin munafunci ne, ba za a fito a faɗi gaskiya ba ne. Saboda haka yanzu Usama ya zama ƙwararren soja, ƙwararren mayaƙi, ga shi injiniya, ga dukiya. Shi ma sai America ta ɗauki wannan Antrax sai ta bashi ya yayyafawa Rasha. Wannan ina gaya muku ita ce gaskiyar magana. Shi ma nan sai ya yayyafawa, sai ya ɓoye, domin akwai makamin da jama'a a ce ana kokowa da Allah ka ɗauko bindiga. Ai ma ta ƙure sai ka ɗauko muciya, amma an ka ɗauko bindiga sai ka ɗauko bindiga, ka ƙarar da ƙarfinka tun yaƙi na ƙarshe bai zo ba. Dan haka sai shi ma ya ɓoye wannan butar Antrax da aka bashi. Da suka ɓoye wannan kuskuren da America take, na ce kuskure ne gare ta, ba wai baka za ta yi ba kawai, sai kuma ta koya maka yadda ake haɗawa. Don ita so take kai mata faɗa da wancan da ya gallabe ta, ita kuma ta koma sai ta ce ita dattijuwa ce ta raba da ta ga an kashe wancan da ba ta so. Haka suke da ƙasar Rasha ta fara faɗa da su, ba ta ji da daɗi ba, ina tabbatar muku da gaskiyar lamari. A lokacin nan wani daga cikinsu yake cewa ya rantse da Allah sanda suka fara jihadin nan, ko igwa ba su iya ba, tankar yaƙi ba su iya kunna ta ba, idan suka zo za su yi yaƙin sai su kamar yadda Allah ya ce, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah yana son masu yaƙi su sahu sahu, sai su ɗaga hannu su yi addu'a, Allah ka taimake mu akan kafirai, ya Allah in aka kashe mu ba za a bauta maka ba a ƙasar nan. Sai su tafi da bindigoginsu, Rasha kuma sai ta tauda waɗannan tankokin yaƙin. Yace wallahi sun ga karama, karamar waliyya gaskiya ce, yace sun gani, domin in Rasha ta tashi sai ta harba igwar, sai ta kitashi kunamar igwar, sai ta kitashi. Don haka sai su je su zazzare sojojin da ke cikin igwar su kashe. Yace amma lokacin ba su da basira, ba su san yadda za su kunna igwar ba, sai su kunna mata wuta. Sai daga baya sannan Allah ya taimake su, suka samu waɗanda suka koyar da su yadda za su rinka sarrafa igwar ne. Amma farkon yakin ma da dutse suka fara, ana harbin su ta sama, su kuma suna jifa da dutse, tarmihin bi ijaratin min sijji. Wannan yakin da haka ya fara, matan su suka rinka sai da gwalagwalan su, suna ba su kuɗi, suna siyan makami, da suka samu makami ta haka, da kuma waɗanda ƙasashen duniya suke aika musu, sai suka fara ƙarfi. Aka kafa ƙungiyoyi a ƙasashen Larabawa, ana ta tura musu taimako, aka yi ta sanarwa. A nan ƙasar ma akwai waɗanda suka tafi Afghanistan. Akwai mutum ɗaya da zan iya ambata muku shi yanzu ɗin nan kuka je Kano, insha Allah ta'ala za ku same shi, Malam Radio Afghani ake ce mishi, ma shagon shi yana nan yana kallon asibitin Murtala. Ya je ƙasar Afghanistan ya yi yaƙi, Allah ya damu da shi lafiya. To da aka samu kai a irin wannan hali, sai suka ga cewa to ƙasar Rasha dai sun gama da ita, sai ta tafi kamar ta haƙura, ashe sun koma su yi musu wani shiri. Domin an zo za a yaƙe su, sun ɓaro jiragen sama, an zo za a yaƙe su, sun bubbuge na igwar, to ya za a yi? Sai aka ce to a bari da asuba, ai suna fitowa sallar asuba, kuma mutum zai fito sallar asuba, ai yana fitowa ne ko wuka ba, wani ma mayafi zai su zullo ba, sille ko pants ba a jikin shi. Saboda haka kawai a bari, sai sun fito sallar asuba, sai a rinka jeho su da ainihin abin nan gurnet, ana kashe su. Saboda an fara haka shi kenan. Sai suka san da barbarun da suke su lallaba su fita masallaci ba tare da an kashe ko ɗaya daga cikinsu ba.
da aka ga har yanzu kuma dai sun bullo da dabara ba a samun su ana kashi ya saka rinka turo sojojin laima da asbata yayi suka ce sai su fara jin karar jirgi ya taho to za a fara jeho sojojin nan kenan to duk wanda zai fito masallaci sai fito da bindiga kana jin karar jirgi ya taho sai ka samu gindin wani dutse sai ka durkusa da zaran an jeho sojojin laima kafin ya iso kasa sai ka harbo shi sai iso a mace to wasu sojojin in sai ga haka kawai sai saranda tun daga can sai fado a kwance shi a kwance makama a daure shi sai a ji a kuni jama'ar musulmi da kasar Rasha ta gaba za ta iya mutanen nan ba shine sai suka tattara ina su sai suka ainihin fice amma sai suka ce duk wani gini ne kyau a karya shi duk wata gada duk wani gidan sama duk wata ma'aikata duk kamfani a rugurguza shi sai aka ba aka rugurgu da kasar jama'a kun ji tarihin lalacewar kasar Afghanistan ba ƴan Taliban da ne kamar da ƴan jaridun yan nake cewa ƴan Taliban sun hana kasa ci gaba sun lalata kasa Rasha ce ta rugurguza ta da ta rugurguza ta sai ta koma ta ji kunya ta haƙura 1980 gashi nan ana nuna tankokin su suna fita sun ji kunya ba yadda za su yi da su sai suka ce to yanzu tun da haka ne su waɗannan mujahidai an kori sarkin gargajiya an kori Rasha to a kafa gwamnatin musulunci to kuma yanzu sai faɗan aƙida ya taso wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan ba a yarda da shi ba sai fada ya kaccade tsakanin malaman can da suka kafa kungiyoyi wannan fadan ya kaccade daga farkon 1990 zuwa 95 MSS Muslim Student Society su ne ma'anar Taliban harshen Farisanci da harshen mutanen ainihin Larabawa suna shiga junarsu talibi ne jam'i tullab da farashe ko mutumin Afghanistan suna da yare kusa daya sai ya ce Taliban ma'ana dalibai waɗannan dalibai sai suka ce kasar mu ba za ta zauna lafiya ba Rasha ta yi raga-raga da kasa malamai kuma yanzu su zauna lafiya sabanin kungiya ya hana zaman lafiya sai MSS ɗin nan sai suka tashi sai suka kori manyan malaman nan sai suka kafa gwamnati da suka kafa gwamnati a 1995 zuwa 96 a daidai wannan lokaci ne sai suka ce to gwamnati ce kawai shari'ar musulunci ba constitution ba fahimta ba wani abu kawai in kai zina kawai a ce Allah ramma mai Allah yake malamin hadisi ne manzo Allah yake malaman fiqh abin yayi daidai eh to kawai a ji mai hukunci ba fata lokaci wannan abin sai shakawa America a daidai wannan lokacin sai Usama ya tafi kasar Sudan sai kafa wani gida na kula da marayu da gajiyayyu da abubuwa dai haka ana taimaka wa marayu da sauransu sai Sudan sai kasar abin nan America sai ta ce ya je ya kafa ma'aikatar kera makamai ne a halin ma'aikata ce ta kera magunguna da ake taimaka wa marayu da gajiyayyu shine aka ce in Sudan tana son kanta da lafiya ta kori mutumin nan domin shi ma America ta buƙaci tun da bai yi amfani da wancan makamin guba ba to ya dawo da shi shi ma ya ƙi dawowa da shi to yanzu ya za a yi kenan to dole Sudan ta kore shi da Sudan ta ƙi shine sai aka harbi wannan ma'aikata ta ƙera magunguna to da Sudan ta ga abin da gaske ne sai ta ce to ba za ta iya ba gaskiyar lamari neman goyi bayan da Sudan ta ce Usama ya fita daga ƙasa ba dan mun so ya fita ba amma domin a lokacin nan Sudan tana tasowa game da wasu kere-kere na musulunci wanda in aka rugurguza mana ita a lokacin ba mu kai labari ba ke domin a kasar Sudan yanzu doka ne duk dalibi a secondary daga form 2 aji biyu na secondary to matukar musulmi ne dole zai zama soja dole zai zan ya iya bindiga a matsayin shi na mujahidi amma dalibi dan secondary domin an kunno musu wata wuta aka je aka samu wadancan na kudu aka saka su addinin kristanci sai aka hada su fada da su aka ce su yake su su jogara ya jama'ar musulmi wannan fadan sai ainihin Usama ya sake koma Afghanistan to sai America ta fara kunkuni game da Afghanistan cewa Afghanistan ni uwar sharri ce daba ce ta yan ta'adda ta fara wannan gunagunin ta fara wannan gunagunin amma ba ta samu wani dalili da za ta yaki kasar Afghanistan ba amma ku je ku nemi kasar ina na farko ran da zan fara karatun sharhu sunna anan muciya na faɗa na ce Na zo tarihin mai littafin sai na ce mai littafin nan dan kasar Afghanistan ne, na ka tarihin kasar Afghanistan. Na ce duk duniya yau ba inda ake yin gwamnati Qur'ani da hadisi sai Afghanistan, duk duniya bai rage kowa ba. Na ce kuma America tana nan ta shata maras sai ta ga bayan wannan kasar. Ta tafiya na tafiya sai aka ce to yanzu a san sharrin da za a yi wa Afghanistan. Aka rasa sharrin da za a yi sai aka ce to abin da za a yi. A kuro sama daga kasar nan. Shikenan ɗan Taliban suka ce zai iya yiwuwa mu kori Usama kuma ba zai iya yiwuwa mu kora ba, amma mu muna da majalisar shura, muna da majalisar manyan malamai mashawarta. Aka zo aka tattaro su duk inda suke daga Afghanistan, wani ma wallahi da aka nuna fim abin zai baka tausayi, wani malamin ma akan ragumi yazo, wani akan jaki, wani akan doki, wani a ƙasa, wani malamin da tawada yazo irin tawadan mu ta malamin allo biro da iya rike ya bata tawada ya iya, saboda su sun ce rayuwar duniya in dai sai sun turance za su samu sun haƙura. So da haka wani malamin da tawada shi yazo sai dangwalo sai ya kade sai ya rubuta. Aka gama taro suka ce to a cikin iya ilimin da Allah ya hore musu babu inda suka ga cewa musulmi ya dauki musulmi ya bayar ga kafir, dan haka ba za su bada Usama ga America ba. Aka ce za a jin muku, za a rusa ku, suka ce sun dogara ga Allah. To abin takaici shine da bangare akan ci gari da kasashen musulmi aka taimaka, aka je aka kafa tankokin yaki, aka zuba sojoji daga nan aka yake mu irin su kasashen Afghanistan, Pakistan da makamantansu. To wannan bala'in dama ana jin haushin kasar. Aka je aka yi ta juya labarai, su ɗan Taliban sun hana mata karatu, sun hana hoto, sun hana internet ya shiga kasar. Gaskiya ne wallahi ba ƙarya aka yi musu ba, amma me yasa? Ina zaune ina kallon labarai a tashar Jazeera, ministansu na harkokin yaɗa labarai yake sun hana duk wani sako na tashar internet ya shiga kasar. Me yasa? Ana kokarin ne sai an maida wasu sun zama Kirista a kasar, an ɗibi wasu an kai su su yi wa'azin Kiristanci, ɗan Taliban sun kama su sun yi garkuwa da su, kun san an ta wannan rikicin. Sai aka rinka tura sakonni kana kunna internet sai ka ga kawai bishara ga addinin Kiristanci da yarenka na Pashto. Sai suka toshe ba yadda tashar internet za ta shiga kasar. Duk wani gidan talabijin suka ce an rufe, komai ya dakata a kasar. Suka ce me suke gudu, ba su yadda ne a canza wa musulmi imanin shi ba, don ba su yadda wannan ayar wala yazaluna yuqatilunakum, to ba su yadda ainihin kafirai su yi aiki a kanta ba. Wannan shi ne sirrin da ya sa domin da dama 'yan bokon mu sai su ce yanzu nan daidai ne a hana mata karatu, daidai ne a hana kaza, daidai ne a hana kaza. Baka san abin da kake bane, bawan turawa ba tashar da ka sani sai CNN sai BBC, baka san wata jarida ba sai jaridar turawa, baka da hanyar samun labari na gaskiya. Sun mai da kai iyayen gidansu, sun mai da kai iyayen gidanka, baka da yadda za ka yi. Da dama 'yan boko abin da suke suka gwamnatin Taliban musulmi ne extremist fundamentalist masu ra'ayin 'yan mazanjiya, gidadawa kwarawa, kuma a musuluncin ba ga zama ba gidaje a idan kafiri ba, wallahi Allah bai karɓar musuluncinka. Domin sai ka yi irin musuluncin da annabi da sahabbai suka yi, sannan za a ce ba gidaje ne. Ana ce maka ba gidaje to siffar ta tabbata ke. Amma sai ake ka aske gemu, ka zanzare, ka zama ɗan iska, sai a ce wannan yana da sassaucin ra'ayi. Saboda haka aka fara ainihin yaƙar ƙasar Afghanistan. Usama da suke hari, ina tabbatar muku ya jama'a, kuma halastu yaminan ghayra zi masnawiyyatin, ina rantsuwa rantsuwar da ba kafara, wallahi ko ciwon kai ba a sa mishi ba. Duk jita-jitar da suke kai Usama yana nan da ranshi, Aymanus Zawahiri yana nan da ranshi, Mulla Umar yana nan da ranshi, waɗannan uku da America ta ce most wanted people on earth, mutanen da aka fi kowa nema a duniya, Allah ba wanda ko ciwon kai America ta shafe shi da su. Duk rahotannin da suke ƙarya ne, duk abin da suke faɗi ƙarya ne. Saboda haka aka je a kan a yaƙi mutum ɗaya da ake son a kashe, aka kashe dubunnan mutane. Wannan kisan da wannan yaƙar an yi ne da goyon bayan wancan tsohon sarkin da kuma su waɗancan mutanen da suka kira kansu malamai waɗanda suka kafa waɗancan ƙungiyoyin, sune suka kafa kungiya sai suka sa mata Northern Alliance. Kazo suka yi taro da turawa su taimake su. Turawa sun taimake su, yanzu an koran musu ƴan Taliban. Amma fa ba an kori ƴan Taliban bane, ƴan Taliban suna nan a cikin ƙasa. Zaman lafiyar da ake ganin turawa sun kawo har yau. Yau da nake magana an kashe Afghanistan. Mun turawa sun su bada labarin mun gaban da ke faruwa yanzu a Afghanistan. So da duk wani mugun abu da ya faru yanzu sai a ce ai aikin su ne. Sun ce ƴan Taliban ba su zaunar da ƙasa lafiya ba, a Taliban da suka yi gwamnati kuwa duk wanda kaga an kashe Qur'ani ne ko hadisi ya kashe shi. Zina ya ko giya ya sha, amma ba yaki. Amma tun daga sanda aka rushe gwamnatin ta ƴan Taliban din har yau sai da aka yi kisan kai a ƙasar. Amma Turawa ba sa faɗi. Domin suka faɗa a yanzu za a ce to yanzu ma Taliban ne? Ai yanzu ku ne. Sai da haka ba sa faɗi. Shi yasa za ka ji baka yawan jin labaran sai an yi wani abu ne mugun abu. Yayi yawa sannan sai ka ji labari. Da suka zo suka rasa dalilin da za su yaƙi Afghanistan. To shine sai aka kirkiro da wannan yakin da yanzu yake tafiya akan yana neman ya haro mu mana. Sai aka ce to abin da za a yi. Dama an kera wata mota wanda wannan mota automatic ce. In na ce automatic ba irin mota automatic da kai kake cewa gurgura ba, wanda ba sa giya ba, irin mota wanda za ta aiki da kanta. An kera wannan mota ne an hada ta da wata na'ura wanda ake ce mata GPS. Ma'ana Global Positioning System. Global Positioning System wata karamar na'ura ce wadda asali an kera ta ne in ka siye ta sai ka makala a jikin motar ka, kama calculator take. Idan kana da wani da zaka je ka ziyarta, misali a Sokoto, ga adreshi amma baka taba zuwa Sokoto ba, daga nan ci kaji kawai sai ka rubuta namba kaza 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 street GRA Sokoto, in ka rubuta kawai shikenan sai ka ci gaba da tuka mota. Kana kama hanya ka bi dogon nan, kana zuwa daidai can sai ka ji sai ta nuna maka aro kai nan. Kai nan shine GPS din, yana aiki da satellite, yana aiki da tauraron dan adam. In ka tafi MTD sai ta sake nuna maka haka, har sai ta kai ka Sokoto, har sai ta kai ka kofar wannan gidan da ka rubuta address. Shi ake kira GPS, Global Positioning System. Da suka sake sai suka sake wata basira sai aka yi shi, sai aka sa shi a karkashin takalmi, canvas na yara yan makaranta. Sai ka siya takalmin da yake da irin wannan sai ka sawa yaranka. Duk inda yaron ya bata sai aka yi wata na'ura wadda za ta iya nuna maka inda yaron yake daga nan. Allahumma sai an cire mai takalmin. Amma in dai takalmin na kafa shi, yaronka ya bata, ka kwantar da hankali, kana dawowa gida ga na'urar da ke ƴar uwar wadda ke jikinta.